بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren juma'a ne daidai da daren 22 ga watan juma'a dal'uda hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1433, daidai da 12 ga watan April shekara ta 2012. Wannan shi ne kasan na 94 daga cikin daren jiya karatu ta littafin fiqhu sirah wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan jama'a ba su manta ba, muna ƙarƙashin fiqhu sirah min usulul madina ila nihayati ghazwati bani quraiza, yana tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga isowar da annabi ya yi zuwa ga madina har zuwa lokacin da aka samu matsala tsakanin shi da yahudawan bani quraiza, suka ci amanar shi suka gayyato kafirai don a zo a yi mishi juyin mulki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bayan da muka ji daga cikin manya-manyan darussan da ke ciki shi ne isowar shi ta farko, sai ya ba da muhimmancin gina masallaci, ya ba da muhimmanci tsakanin muhajirai da ansarawa a samu ainihin kyakkyawar alaka da kuma zumunci na 'yan uwantaka, wanda har ya fifita wannan zumunci na 'yan uwantaka ya fi na jini. Bayan mun gama karanta wannan tarihi, a yau za mu tashi inda malam ya ce fawa'idu hadhal mawqif min as-sirah an-nabawiyyah, fa'idoji na iya wannan yanki da muka karanta na tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abin da yake nufi da wannan yankin shi ne al-mu'aqa bainal muhajirin wal ansar, wannan wantaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hada tsakanin muhajirai da ansarawa. Waɗanne irin fa'idoji ne da ke cikin wannan 'yan uwantaka? Al'ula, malam yake fa'ida ta farko, hadha al-adad al-kathir min al-muhajirin alladhina qadimu al-madina, waɗannan tarin jama'a masu yawa daga cikin muhajirai da suka iso Madina daga Makka, walaysa ma'ahum ma yaqutuhum, ba su da abinci, walaysa ladayhim ma ya'wihim, sannan ba su da wurin zama da zai ɗauke su, tarakul ahla wal amwala khalfahum, sun baro iyalansu da dukiyoyinsu, wa wasalu ila unasin lam yasbiq lahum bihim ma'rifa, suka zo suka riski mutanen da yake babu sanayya a tsakaninsu da su kafin wannan lokaci, fi ardin, suka same su a wani gari ko a wata ƙasa, lam ya'lafu al-aisha fiha, ba su saba da rayuwar wannan garin ba, domin hatta yanayin garin Madina sai da suka rinka zazzaɓi kamar irin su Bilal da makamantansu. Innaha mushkila waifa, wannan matsala ce babba, tawajaha ha'ula'i tasta'asi tuwa ko innaha mushkilatun waifa tuwajihu ha'ula'i tasta'asi ala fuhulir rijal, wato matsala ce babba wadda ainihin ta fuskanci waɗannan mutane, wadda take kuma matsalar wato gagarariya ce ga manya-manyan mazaje waɗanda yake sun shirya mata tana ba su wahala balle waɗanda suke baki. Wa ma'a zalika, tare da irin wannan matsala, faqad hallaha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam hallan jazariyan, tare da haka annabi ya warware wannan matsala warwarewa ta gaba ɗaya, wato tun daga tushenta ya tumɓuko ta, wa hawwalaha ila ukhuwatin islamiyya, ya juya ta daga matsala sai ta koma ta zama ƴan uwantaka ta musulunci, farida wadda yake ba a samu irin ta ba, nabi'a min al-qalbi, wadda yake ƴan uwantaka ce ta taso tun daga zukata, ta tamayyazu bis-sidqi wal-wafa, wadda ta sha bamban da duk wata ƴan uwantaka saboda tana cike da gaskiya da kuma faɗe da cikawa, wattaqarrub ila Allah azza wa jalla, da kuma yi domin neman kusanci zuwa ga Allah mai buwa da ɗaukaka. Wannan fa'ida ta farko, ya kai da kake saurare ko kake bibiyar karatu ta zama kamar sharar fage ne game da fa'idojin da za su biyo baya. Abinda wannan magana take nufi, mutanen nan baƙi ne suka baro iyalansu da dukiyoyinsu a bayansu a Makka, suka iso garin da ba a san su ba, ba su san kowa ba, suka iso ƙasar da ba su saba da ita ba, ba su kuma saba da rayuwa a cikinta ba. Me kake tunanin irin wannan rayuwar? Mutum zai samu kanshi a babbar matsala. Amma duk da girman wannan matsala, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da iyawar da Allah madaukakin sarki ya hore mishi, sai ya warware ta. Madadin ta zama matsala da za ta kifar da su, sai ta koma sai ta zama ƴan uwantaka kuma ta zuci, wadda yake ansari na kaunar muhajiri kauna tun daga zuci. Muhajiri na kaunar ansari kauna tun daga zuciya. Sannan duk abin da muhajiri ya buɗe baki ya faɗi na ya yi hijira saboda Allah da gaske ne, abin da ansari ya faɗi ya tarbe shi, to yana nufin ya tarbe shi ne da gaske. Kuma dukkaninsu sun yi wannan ne da nufin ibada suke, wadda suke neman su samu kusanci zuwa ga Allah. Ka ji wannan fa'ida ta farko da malam yake nuna maka. Kenan idan kai ka fahimci ne malam yake ishara. Yana ce maka ne duk wata matsala wadda ta shafi addini ko ta shafi rayuwa, naka gabatar da ita a gaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da iyayar da Allah madaukakin sarki ya hore mishi, zai warware ta. A waye gari madadin ta zama matsala, ta waye gari ta zama alheri. Wannan dama yana daga cikin sunnar Allah. A cikin Alkur'ani Allah ya bamu labarin masu laifi, waɗanda yake laifi ya kai laifi, amma kuma sai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu laifin. In ya gafarta musu, sai ya juye wannan laifin, ya markaɗe laifin, sai laifin sai kuma ya zama lada. Kaga sun tafi ne da nufin suna fuskantar barazana ta azaba, amma kuma sai Allah madaukakin sarki ya fuskance su da wannan zunubin, ya gafarta musu. Kuma da ya gafarta zunubin bai watse shi haka ba, sai ya juye shi sai ya zama hasana. Ula'ika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Idan kun fahimci wannan da kyau, kenan hakikanin matsalolin da a yau gidajenmu da yawa suke fama da su, da makarantunmu, da masallatanmu, da ofisoshinmu, da ƙungiyoyi, da ɗariƙu, da abubuwan da ake fama da su tsakanin wane da wane a kasuwa, da matsalolin da wane da wance suke fama da ita, gaba ɗaya abin da ake ce maka da a ce za a aikatar da irin shawarwari da nasihohin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, da an fita daga cikin wannan ainihin matsala baki ɗayanta. Dubi irin yadda Jabir ya samu kanshi a halin takaici da matsala da galabaita ta rayuwa, da rasa inda zai saka kanshi. Mahaifin shi dattijo ne, aka kashe shi a wurin jihadi. Ya bar mishi ƴaƴa ƙanne ƴan tura gutsa mata guda tara, ƴaƴa ƙanne mata guda tara, ƴan tura gutsa ƴan ƙanana, ba wadda ta isa aure. Sannan ga ɗumbin bashi, kuma ga masu bin bashi sun kafa ƙahon duka, saboda suna ganin akwai wata ƙatuwar gona mai cike da dabinai, za a zo a yayyanka musu ita, su kuma su samu. Me kake tunani a mutu a bar wa yaro ɗan shekara 17 irin wannan fitina? Da haka in ya zauna sai ya taguri, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kiraye shi ya ce, me yasa kullum sai in ganka cikin taguri da damuwa? Sai ce, me yasa ba zan zauna cikin taguri da damuwa ba? Mahaifina kafin ya rasu ya kira ni ya ce, babu wani rai bayan naka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake ji sai nawa. Amma kuma ga shi za a kashe shi, yana ji a jikin shi cewa gobe yana daga cikin farkon waɗanda za a kashe. Kuma ga shi an kashe shi, ya mutu ya bar basuka da ƴaƴa da kuma ainihin matsaloli na rayuwa, ya ce duk ya bari a hannuna. Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara kwantar mishi da hankali tukuna, ya nuna mishi cewa mahaifinka da ya mutu a wurin jihadi, to bai mutuwar banza ba, ba kuma asara yi ba, domin yana ainihin can a aljanna. Kaga yanzu hankalin Jabir ya kwanta. Na biyu, abin da ya biyo bayan bashi kuma ya ce, ka gaya musu duk mu haɗu da su a wannan gona. Akai sammako irin alhazai ne na birni, waɗanda sun saba da mugunta, ba su da tausayi. dan haka da sassafe sun riga kowa zuwa gonar da suka je tsammanin su gonar za a yanka musu dama ne ne suke jin bashi da dino ne annabi ya sa jabir ya hausa mai rinka kakkabowa haka bi aka aunawa kowa aka biya shi bashi ragowa kuma annabi yake ka je ka ci da waɗannan marayu yake kuma in sun girma ka zo ka gaya min za a san yadda za a aurar da su ka duba irin waɗannan matsaloli waɗanda za su sa bugun zuciya ta kar mutum amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya magani su daga lokacin ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sanarwa ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihi daga yau duk wani mu'mini ya sani da cewa ni ne mai gidan shi kuma na tsaya mishi kuma na fi shi sanin da damuwar matsalolin shi man taraka malan falwarasati wanda duk ya mutu ya bar dukiya magada su je su gada su raba wa man taraka ahlan wa dainan fa ilayya wa alayya wanda ya mutu ya bar bashi da iyalai bashin yana kaina iyalan kuma a kawo min zan dauki nauyin su sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan wace matsalar ta rage wa maraya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin warware ta ba babu da wannan zaka gane gaskiyar wakan da baffan shi datti da Abu Talibin yake mishi yake cewa wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi simalul yatama ismatun lil arami manzon Allah gata ne ga duk wata mata da miji ya mutu ya batta manzon Allah shine uba ga duk wani maraya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar ku manta kirarin da uwar gidan shi Khadijatul Kubra ta mishi da take ce mishi kalla la yukhzika Allahu abadan tace na rantsa da Allah har abada ba zai wulakanta ka ba Allah ba zai wulakanta ka ba daga cikin abubuwan da ta lissafa sai ta lissafa kana taimakon marayu kana taimakawa gajiyayyu duk wanda ya shiga matsala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka tsaya mishi a karkashin wannan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rahma ce kamar yadda Allah ya bayyana a cikin alqur'ani kuma haske ne to wannan hasken ina son jama'a su gane bai dusashe ba da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ga alqur'ani nan ana karantawa ga sunnar shi nan ana karantawa wannan rahmaniya wadda ya zo da ita ba ta ragu ba ko kaɗan da rasuwar shi sallallahu alaihi wa sallam amma al'ummar musulmi ne aka samu taka'usi ja da baya da ƙarancin gogewa game da ilimin sunna da ƙarancin masaniya game da sirrori na alqur'ani shi yasa ga alqur'ani ga sunnar a gaban mutane amma kuma suna tare da matsaloli matsalolin da ke saka musu hawan jini wanda ke bugun zukatansu suna mutuwa abinda wannan magana take nufi a yau duniya gaba daya ta kama da wuta cup fire on the mountain ko ina yanzu wuta ta kama imma na siyasa ko na addini ko na tattali ko na kabilanci ko wani abu daban babu inda ake zaune lafiya a yau a duniya a karkashin wannan ina alqur'ani ina sunna a yau kasashen musulmi sun fi kowaɗanne kasashe shiga tashin hankali da damuwa ina alqur'ani da sunna inda za ka gane cewa ba kuɗi ba ne ba dukiya ba ce ba yawan mutane ba ba yawan malamai ba ba yawan ƙwararru ba ƙididdiga ta nuna cewa ƙasashen duniya na musulunci sun fi ko'ina dukiya amma kuma musulmi yau sun fi kowa mabarata da galabaitattu talauci ya fi bayyana a cikinsu mu ne muke da mutane irin su Sayyidina Umar waɗanda suka assasa tsarin gudanar da mulki a bisa hasken alqur'ani da sunna me yasa a yau mu ne siyasa ta fi kowa rikicewa a duk inda ka same mu a duniya a yau kasashen larabawa inda aka rubuto waɗannan littattafai a inda wahayi ya sauka gaba ɗaya suna cikin ruɗani na siyasa suna cikin ruɗani na tarbiyya suna cikin ruɗani na tattali me yasa barin wannan hasken da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zube shi? Dan haka idan har Annabi yayi amfani da Al-Qur'ani da Sunna ya daidaita kan waɗannan sahabbai ya warware matsalolin su, to babu abin da zai sa a yau ba za a iya amfani da Al-Qur'ani da Sunna ba wajen a daidaita kan musulmi a kuma warware matsalolin su. Sai in an samu gazawa game da kyakkyawa ko ingantacciyar fahimta ta waɗannan Qur'ani da Sunna, ko kuma an yi musu kyakkyawar fahimta amma kuma kowa ya hauda la da gauran dutse akan cewa inda ya kwana anan zai tashi, to in ɗayan waɗannan suka faru babu shakka al'umma za su samu kansu a cikin halin da suke ciki. Samuwar kai a cikin wannan halin kuwa to barazana ce na cewa ƙarshen al'umma ya taho, domin duk al'ummar da ta zama ba ta cikin haɗin kai, duk al'ummar da ta zama babu zaman lafiya a tsakaninta, duk al'ummar da ta zama ƙiyayya ce da gaba a tsakaninta, ganin ƙyashin juna da kuma wulaƙantar da juna, rayuwa a kan rashin bin tsari, to babu abin da zai sa wannan al'umma ba za ta hallaka ba. Allah ya kiyaye. Don haka ka ji wannan fa'ida ta farko abin da take isharantar maka matsala biyu yadda ta kai matsala Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na iya maganinta da izinin Allah. A nan zan tunasashe ka maganar wani katafaren da Yahudi wanda yake cewa wallahi rigingimin da duniya ta samu kanta a yau, wanda majalisar ɗinkin duniya ta kasa ɗinkewa, da Muhammadu annabin Larabawa na da rai da ya warware waɗannan rigingimin kaf, yana kashin gida yana shan kofi guda na shayi. Allahu Akbar, na daga cikin hanyoyin tabbatar da gaskiyar abokin jayayya shine abokin jayayya ke ba da shaida ta gare a kai a duk duniya. Allah ba shi da makiya irin Yahudawa a duk duniya, manzon Allah ba shi da makiya da suka tsane shi suka ijinin shi irin Yahudawa. Amma kaga wannan katafaren ba Yahudi, Allah ya matsa bakin shi ya faɗi irin wannan gaskiyar. Waɗannan irin maganganun jama'a akwai inda na tattala zan kawo mana ire-iren su sun kai guda 50 waɗanda muka bi muka tattaro su abrar tarih a tsawon tarihi daga zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa wannan zamanin, irin yadda waɗannan kafirai da su suka rikita duniya amma suka ba da shaida cewa da Muhammadu ne da ya ba da shawara kaza, da shi ne da ya san yadda za a yi, kenan duk wani rudani da ke faruwa na'am a bisa sanin su ne haka abin yake. Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga makircinsu. Asaniya fa'ida ta biyu, albad'u bil mu'akha yadullu ala ahammiyatiha. Farawa da Annabi yayi da hada zumunci tsakanin ansarawa da muhajirai, to wannan yana nuna muhimmancin irin wannan zumunci na al'ummomin da ka hada su a wuri guda za ku yi aiki tare. Wa inna min a'zamin ni'am 'ala al-muslimina ni'matu al-ukhuwa fillah. Hakika na daga cikin mafi girman ni'imomi ga musulmi da Allah ya yi musu shine ni'ima ta ɗan uwantaka. Wa indal hadisi 'ala an-ni'am, idan muka zo muna hira ko muna tattaunawa game da ni'imomin Allah, allati yuzakkiruna biha al-qur'anul karim, waɗanda al-qur'ani ke tunasashe mu game da su, najidu anna awwala ni'ma hiya ni'matul ukhuwa, za mu samu cewa ni'imar farko wadda al-qur'ani ya fara jinjinawa da musulunci ya zo da ita ita ce ni'ima ta ƴan uwantaka. Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da, ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki gare ku domin da makiyan juna kuke. Fa allafa baina qulubikum, sai Allah ya hada zukatan ku. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sai kuka waye gari kuka zama ƴan uwan juna saboda ni'imar Allah. Wa kuntum ala shafa jurfin minan nar, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Kar ku manta kun samu kanku a wannan lokaci saboda ƙiyayya da gaba da kafirci da ƙin juna, kun samu kanku a gaba ne ta wuta, ma'ana ba dan ni'imar musulunci da kuka zama ƴan uwa ba, wacce rayuwa da kuke to kuna ta yin fagamniya ne a gaba wuta, ku mutu ne kawai ku afka, ku mutu ne kawai ku afka. Allah yana tunasarshe da al'umma halin da suka samu kansu ne. Sai yanzu idan ba dan ni'ima ta musulunci ba, yaushe kake tunanin Bahaushe da Bafulatani za su zauna inuwa ɗaya? Kaje ka binciki tarihin Bahaushe da Bafulatani, abokan gaba ne, abokan gaba na gidi a tarihin rayuwarsu. Amma yau saboda ni'imar musulunci har an samar da wata al'umma mai suna Hausa Fulani, shine da wahala ka ga Bahaushen da bai da alaka da Fulani, da wahala ka ga Bafulatanin da bai da alaka da Hausawa. Sarki ya tabbata ga Allah, menene ya haɗe su? Musulunci ne ya haɗe su. A daidai lokacin da duk irin yadda kake ganin kafiran kudancin ƙasar nan kansa a haɗe, har yau babu wata ƙabila da ta narke da wata ainihin ƙabila. Babu wata ƙabila wadda ake cewa kalabari Ibo, amma ɗan ƙabilar kalabari ya yi kama da Ibo, ɗan ƙabilar Ikwere ya yi kama da ainihin ɗan ƙabilar Ibo, amma ba sa haɗewa ko sun yi auratayya a tsakaninsu. Ƙabilar Urobo da Ishakiri a cikin garin Wari a Delta State sun yi kama da juna har ba ka iya bambance su in kai ba su ba ne, amma har yau yaƙar juna suke. In ka tafi yammacin ƙasar nan, ƙabilun Madakeke da su da wasu ƙabilu na kusa da su nau'i ne na Yarabawa gaba suke da juna. Duk me yasa? Saboda kafirci. Amma duk al'ummar da zaka je ka samu musulunci ya ratsa tsakaninsu, zaka ga cewa wannan ƙabilar da wannan ƙabilar sai ga suna neman su rikide. Kafin tafiya sai tafiya shikenan sai ga sun rikide, saboda ni'ima ta musulunci. To abinda Allah Maɗaukakin Sarki ke tunasarshe mu, kun ga waɗannan yaƙe-yaƙe, wannan gaba da wannan ƙiyayyar da an zauna a cikinta aka rayu aka kafi wurin Allah haka, to ana isa kawai wuta Allah zai zuba mutane. Shine Allah yake cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, kuna gaba ne ta wuta, fa anqadhakum minha, sai Allah ya kubutar da ku saboda kawo Allah Maɗaukakin wanda Allah ya yi wa addinin musulunci zuwan da manzon Allah ya da Alkur'ani da Sunna. Amin da wannan yake ishara shi ne, ma dama akwai Alkur'ani da Sunna, bai kamata al'umma su rabu ba. Ya kamata al'umma su yi haƙuri da juna, su mai da kansu 'yan uwan juna. Fa bada'a bi ni'matil ukhuwa thumma ni'matil inqadh minan nar, sai Allah ya fara jinjina wa ni'ima ta 'yan uwantaka, sannan kuma ya bayyana ni'imar kubutar da su da ya daga wuta. Wala'alla thaniyata tariquha al-ula, malam yace ga alama mai yiwa fa ita ni'imar nan ta biyu kubutarwa daga wuta, to ta farko ce hanyarta. Idan ba a samu ƴan uwantaka ta imani ba, to babu shakka ba za a kubuta daga wuta ba. Fa bayyana hataini ni'mataini min at-tarabut, sai ce fa bayyana hataini ni'mataini min at-tarabut al-wafiq, dan haka tsakanin waɗannan ni'imomin guda biyu to akwai alaka mai ƙarfi. Ni'ima ta ƴan uwantaka da kuma ni'imar kubuta daga wuta ba sa rabuwa. Matuƙar ku ƴan uwan juna kuke kallon junanku, kuna ƙaunar juna, to kun kubuta daga wuta. Matuƙar kuna nan kuna gaba da ƙiyayya, to har yanzu kuna kan gaban nan ta wuta. Dan haka al-ukhuwa wal iman fariqan, ko qarinan, al-ukhuwatu wal iman, da ƴan uwantaka da imani, to agwama suke da juna. Wa ukhuwatun bila iman la ta'adu an takuna masalihan muaqqata mutabadila, yace duk inda kaga wata ƴan uwantaka ba tare da imani ne ya hada ta ba, ko to wannan ƴan uwantakan ba za ta ketare an yi ta ne don samun wata biyan bukata ba, kawai ta zuwa wani lokaci wadda kai ka samu daga gare ni, ni in samu daga gare ka sai a watsi. Ka dubi ƴan uwantakan ƴan siyasa a lokacin da suke jam'iyya ɗaya, za su haɗu su yi makirci, su yi mugun abu. Daga lokacin da ɗayan ya gane cewa ci gaba da zaman shi cikin jam'iyyar ba zai ci gaba da saman mai da abin da yake so ba, sai tsalle sai ya rabu da waɗannan, sai koma ya zama gawurtaccen maƙiyinsu. Allah ya sa ka fahimci haka koda ga ƴan siyasar Najeriya. In suna jam'iyya ɗaya za ka ga sun haɗe kai, komai tare suke baka san kansu ba. To wannan ƴan uwantakar babu imani a ciki, amma abin da ya haɗe su shine ne masalih muakkata, wasu fa'idoji ne da suke samu na ɗan wani lokaci, mutababila, wanda wannan ya samu da wannan, wannan ya samu da wannan. Wama asra'a ma tatafattatu wa tantahi, yace cikin gaggawa zaka ga irin wannan dangantaka ta watsi kuma ta ainihin ƙari. Ka dubi wannan misalin a cikin ƴan siyasa, ba sai ka je da nisa ba, kafin wani lokaci sai ka ji an hada su a filin menene hannunka da yawa, menene tsaka mai wuya, wannan yana zagin wannan, wannan yana tsine wannan, amma a je su suka haɗu suka yi makirci kaza, su suka yi makirci kaza, su suka yi makirci kaza. Ƴan uwantaka ce ba tare da ainihin imani ba, amma ƴan uwantaka wadda take da imani, sai malamin ya ce amma al-imanu bila ukhuwa, shi kuma imani in har da za a same shi ba tare da ƴan uwantaka ba. فيقول تعالى تبارك ابن الله كيتوا انما المؤمنون اخوه سوده مؤمنين ان وان جوناني كينن دوله ان دي ده ايماني اكو ان وانتكا تو انكو هر متين يتشي غا ايماني اما باب ان وانتكا كو تو ايمانين ايرن نا يهوداوا ني شيني الله كيتوا بي سما يا امركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين ده يهودي زي يا قلل ما كيرتي اكن دان اوان شي ده يكي دعوار تيوا akwai aqida daya ko addini daya ko manufa daya, amma zai iya kulla makirci akan shi saboda imanin na ƙarya ne, dan haka babu ƴan uwantaka a ciki. Wa kaifa yumkin an yastaqima imanun bila ukhuwa, ta yaya imani zai tsayu ba tare da ƴan uwantaka ba? Dan haka fal ukhuwatu fillah jalla sha'nuhu min a'zamin ni'am, ƴan uwantaka wanda ake yin ta saboda Allah mai girma da daukaka, ونا دج cikin mafi girman ni'ima wanda musulmi ke samu. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى, الامام الحسن البصري yana daya daga cikin manyan malaman magabata, ga abin da yace: اخواننا احب الينا من اهلنا واولادنا, ɗan uwanmu na imani mun fi son su fiye da matanmu da ƴaƴanmu. لان اهلنا, domin su ɗan uwanmu na jini waɗanda wa da ƙani da sauran dangin iya da baba, yi zakiruna na bi duniya, kullum za su rinka tuna mana duniya ne. Ana cewa in dai baka ba ɗan uwanka ba, to ka je ka ba bari, in baka yi kaza ba, duk abin da za a yi za ka ga ya koma zuwa ga duniya ne. Wa ikhwanuna, amma ƴan uwanmu na imani, yi zakiruna na bil akhira, kullum suna tunasashe mu game da lahira ne. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Wannan magana tana nan ya ɗauko ta daga Ihya Ulumuddin ne na al-Imam al-Ghazali a mujalladi na biyu shafi na 176. Dan haka jama'a, kun ji fa'ida ta biyu, wadda ita kuma fa'ida ta biyu tana tabbatar mana da me ake nufi da ƴan uwantaka, me ake nufi da imani. A ƙarƙashin wannan, jama'a, kowa daga cikin ku ya je ya duba ya ga cewa wani musulmi ne, shi ma musulmi ne, amma ka duba kana son shi, ka ne mishi fatan alheri, ka ne mishi fatan irin matsayin da kake da shi na ilimi da ɗaukaka da daraja da kuɗi da rufin asiri, ka ne mishi fatan haka? Ya kake ji idan ka ji cewa yana da matsala a cikin gidan shi, kana murna? Ya kake ji in ka ji cewa yana da matsala a cikin harkar kasuwancin shi, kana jin daɗi? Ya kake ji in ka ji cewa al'amura suna neman su daburce mishi? Me kake tunani zai faru a zuciyarka da za a zo a gaya maka cewa ƴan shi ta yi cikin shege? Me kake tunani da za a ce an kama wani ɗan shi ya yi sata, ya za ka ji a zuciyarka? Gwargwadon yadda ka ji, to shi ke bayyana kana da imani ko baka da imani. Idan har waɗannan sharrori da suka samu ɗan uwanka musulmi kana jin su kamar a jikinka, to tabbacin akwai ƴan uwantaka kuma imaninka na gaskiya ne. Amma ma damar waɗannan abubuwan babu su, ko kuma akwai rauni a ciki, to gwargwadon imaninka kenan, kenan babu imaninka ko kuma imaninka yana da rauni.
a yau ku dubi halin da muke ciki jama'a. Dan uwanka ne musulmi, wallahi wani a sallar asuba za ku haɗu da duhu an ɗauke wuta, baka san waye ba, yana tsaye da kai, amma sai kawai ka ji kana jin haushin shi. Ka kaddara haka? Ka taba kaddara haka? Baka san waye ba saboda duhu, kawai kun haɗu ne a masallaci haka ka tsaya, sai ka ji ya matso da kafar shi, sai ka ji ka ji haushin shi, sai ka ƙara matsa, in ya matso sai ka ƙara jin haushin shi. Me yasa? Babu ukhuwa. Sakamakon rashin ukhuwar, rashin imani ne ya haifar da ita. Dan haka kar ku yi mamaki waɗannan kafirai su mana abin da suke mana a yau. Su shiga cikin wuraren da suka kira ɗakunan ibada, su yi raye-raye, su yi waƙe-waƙe da tafi, kamar yadda Allah ya ce wa ma kana salatuhum inda al-baiti illa buka'an wa tasdiya. Sallar su ba komai ba ce tafi ne kawai, ta gaggari, wace ko su ce ba a tafi, ina ne ba a kiɗa. Idan suka fito kuma wannan ya kama hannun waccan ya je zina da ita. Amma a haka in suka kulla muku makirci sai su yi raga-raga da ku, saboda ba mumine ne ku ba a wurin Allah. Don haka sai Allah ya miƙa ku a hannunsu, suke yadda suke yi da ku. Amma ba zai yiwu a ce arna maciya kare da alade masu shan burkutu su yi zina su yi luwaɗi ba sa ganin laifin a bakin komai, a ce ire-iren waɗannan arna su ta san muminan da iyayensu sun yi jihadi a ƙasa irin wannan shekara 200, kuma a ce sun yi fata-fata da su sayar da su ga dama. Kowa binciki imanin shi a ƙasar nan, ta hanyar binciken imanin, ta hanyar ƴan uwantakar da ke tsakaninka da sauran musulmi. Ya zo cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Abdullahi ɗan Amr ɗan As. Abdullahi ɗan Amr ɗan As ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna musu wani mutum ya ce wannan ɗan aljanna ne. Abdullahi ya sai ya bi mutumin nan da aka tashi wa'azi da daddare. Ya ce mishi bawan Allah mun ɗan samu matsala ne ni da mahaifina, shi nake so zan kwana a ɗakinka da Allah. Sai ce a bismillah. Ya je suka kwanta ɗaki ɗaya da wannan mutum da annabi ya ce ɗan aljanna. Abdullahi ɗan Amr ya sa ido ne ya ga waɗanne irin sallolin dare ne mutumin nan yake, izu nawa yake saukewa. Sai ya ga mutumin nan yana zuwa kawai ya yi kwanciya shi. Idan ya juya sai salati kawai, ya addu'a kawai, sai gyara kwanciya ya sa kai ya ci gaba da bacci. Gari ya waye, kashe gari, wanka shi gari, kwana uku Abdullahi ya tare da mutumin nan. Sai ce mishi bawan Allah gaskiya ba wata matsala na samu da mahaifina ba. Annabi ne ba da shaida a kan ka, ya ce kai ɗan aljanna ne. Shi ne nake so, to ni dai da rana ban ga kana yin wasu abubuwa ba, balle in ce su ne. To shi ne na biyo ka in ga to ko da daddare kwana kake sallah, wani irin wurdi kake yi, sai na ga ba abin da kake da ka dawo sai ka kwanta har sai an kira sallah asuba. Dan girman Allah me kake tsammani wanda ya kai ka ga wannan matsayi da annabi ya faɗi? Sai ce ba wani abu da nake tunanin ina yi, sai dai yadda ka ga na kwanta ɗin nan, to ba kowa a zuciyata, ba na jin haushin kowa, ba na ganin ƙyashin kowa. Sai ce to ka ga wannan matsayin ne. Jama'a kun ji sirrin, kai ka kwanta ka gani. A gidan rediyo kana kwance ƙarfe 10 na dare in aka yi sanarwa za a ɗaura auren wane da wance, sai ka ji wuta hasada ta huru a ranka. Me yasa kake ki? Idan ka ji an ce za a ƙaddamar da masallaci kaza, sai hasada ta kama ka. In ka ji an ce gobe za a naɗa wane sarauta kaza, sai ka ji ba ka ƙaunar shi. Me ya maka? Ba Allah ke bayarwa ba? Ka nema Allah ya hana ka? Ni'imar da kai Allah ya yi maka, ka gwada da irin tashi, ka ga cewa ta wa tafi? Saboda haka jama'a, ku yi ƙoƙari ku samo wanda zukatanku tsarki game da musulmi. Ka daina jin haushin musulmi, ka daina hasadar musulmi, ka daina ƙin musulmi, ka daina ganin ƙyashin musulmi, ka yi fatan alheri ga dukkanin musulmi. Ka sani da cewa wallahi bai isa ya ci rabanka ba, baka isa ka cina shi ba. Waɗannan sahabban abinda suka fahimta ke, kuma haka baya mutum zai zo ya same ka da matanka biyu da ƙaton shago cike da kayan kasuwa da ƙatuwar gona, ka ce matan su fito su cire hijabi ya kalli wanda yake so, in ya faɗa maka sai ka sake ta, sai ta yi idda a cikin ɗakinka, ka sa mishi sadaki, ka biya mai sadakin, kai ka zama waliyinta, ka ɗaura mata aure wannan ɗakin nata da kake shiga kana kwanciyar aure da ita, a tsaga gidan daidai nan ya koma ya zama nashi, ba haya ba ba aro ba. Ka gaya mini nana baka wannan, sai ka ji waɗannan mala'iku ne, a mutane ne irin ka, masu hannu biyu da yatsu goma, masu idanuwa biyu da hanci da komai, amma imani ne ya ratsa su, don haka sai ya zama ba sa ganin ƙyashi. Shi yasa Allah ya yabe su yaban da ko muhajirai ba su samu wannan darajar ba. Za mu zo mu nannaga game da wannan yabo, wa yusiruna ala anfusihim, ba a taɓa samun mutane a Qur'ani da Allah ya yabe su da wannan kalmar ba. Yace in suka ɗauka suka bayar, sukan bayar da abin da nasu ne na musamman, ma'ana abinci ne aka dafa maka kai kadai zaka ci, wutar yunwa ta koro ka, sai aka ce ga muhajiri, sai ka ce ɗauki, kai ka fi ni dacewa ka ci wannan abincin. Sannan a zuciyarka ba ka bayar ba ne ka koma kana nadama, kana tunanin hakan ɗin shi ne ya dace, zuciyarka na cike da murna. Gidanka ba abinci, amma Allah Allah kake ka karɓe shi ya zo, ka san duk inda za ka yi ka samo mishi abinci. Saboda me? Saboda manzon Allah ya murna da kai, ka karɓi baƙon shi. Saboda haka jama'a, ku ɗauki waɗannan darasi, mu maida wannan karatu ya zama tarbiyya da za ta kyara zukatanmu. Amma tsakaninka da Allah, daga yau da muke magana daren Juma'a zuwa daren Juma'a mai zuwa, ka yi wa kanka wani lissafi, je ka samu kwallon takarda, ka dubi duk musulmin da ka sani a duniya, duk wanda ka sani a duniya, sai ka kasafta su kaf a kan faifai a cikin zuciyarka, a cikinsu ka lissafa suwa kake ƙi. Wannan ƙididdiga ce za ka yi wa kanka, ba ina cewa ka yi ka kawo min bane ko ka yi ka, a'a, barin takura maka abin. Ka bibi mutanen anguwarku musulmi, ka rubuta sunayen waɗanda ba ka son su, sannan ka juya wannan takarda bayanta, sai kuma ka rubuta sunan waɗanda kai kuma ka ɗauka cewa ba sa son ka, ka aje wannan takarda ƙarƙashin matashin kai, kullum da daddare ka rinka kallanta kafin ka kwanta, an gari ya waye kuma ta zama farkon abin da za ka ɗauko ka duba. In kai kwana biyu ko uku, sai ka fara tambayar kanka, me yasa bana son wani, me yasa bana kaunar shi, me yasa nake mishi fatan sharri? Sannan sai ka juya, me yasa nake tsammanin wani da wani suna ƙina? Ka je ka yi wa kanka wannan, za mu samu wata gaba wadda insha Allahu ta'ala za mu zo za mu gabatar da karatu na musamman a cikin karatun nan, dangane da haɗarin ƙin musulmi. Ka gane cewa galibin musibin da suke samun ka da ci baya ya biyo bayan ƙin musulmi ne, ya biyo bayan fatan sharri da kake wa musulmi, ya biyo bayan kana hassada kana ƙyashi. Musulmi ne yau yana yawo a babur, sai ka gan shi ya hau mota, sai hassada ta kama ka. Musulmi ne yau yana tafe a kan keke, sai ka ga ya sai babur. Musulmi ne yana da lafiyar shi, sai ka ga ya kaiye. Ya kake jin zuciyarka? Duk waɗannan su zama ma'aunai. Don haka kar ka sake ka zauna da ƙiyayyar wani musulmi, za ka jawo kanka musiba ta duniya da ta lahira. Sannan in musulmi kuka rayu irin wannan rayuwa, to kun ji abin da ke jiranku a lahira, wa kuntum ala shafa hufratin minan nari. Sannan na biyu, a nan duniya kuma kuna fuskantar barazanar maƙiyanku su hallaka ku su ga bayanku. Ku duba a cikin rayuwa irin tamu ne jama'a, yaro matashi zai taso, game da ilimi ne, game da kasuwanci ne, game da jama'a, game da jagoranci, sai ka ji wasu tsofaffin kuraye sun kwanta su ce muna nan din dan gidan uban waye muna nan din amma an ka tambaye su alhaji me muku ne ce a yomu muna nan akwai wanda ya isa motsa ne eh shine an yadda alhaji ba wanda ya isa motsa tun da kuna nan amma me muku da ba ku bari ya motsa ba a su kawai ba su yadda bane dan me ka dubi wannan akwai ta a duniyar malamai ka dubi wannan akwai ta a duniyar ƴan siyasa akwai ta a duniyar ƴan kasuwa akwai ta a duniyar ƴan mata akwai ta a duniyar samari duk wannan musiba ce ta kiyayya kuma ita ce take ja mana ci baya kai kokari ka zaunar da zuciyarka lafiya ya zama matsalar ka ita ce matsalar ka ya zama baka kallon wani musulmi a matsayin matsala gare ka ka ga cewa yadda Allah zai daukaka ka ka ga yadda Allah zai warware maka mas'alolinka ka ga yadda zaka samu zuciyar da zaka zauna lafiya kai tunanin me ya kamata kai kai ka ci gaba amma kullun kana kin wannan sai ka ji an ce an bashi commissioner sai ka ji gaban ka ya fadi wane eh to kuma wancan kana kin shi sai ka ji ya zama professor wane eh yaushe sai kuma ka ji an ce wane ya tashi daga gidan haya ya gina gidan shi sai ka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ha bata dace da kai ba ka saka kanka cikin musiba sau da haka jama'a kowa ya je nazarin wannan karatu Allah ya taimaka asalisa malam yake cewa fa'ida ta uku daga cikin fa'idojin wannan ƴan uwantaka da annabi ya hada albadu bil mu'akha yadullu ala shumul alislam li umuri ad-din farawa da hada ƴan uwantaka da annabi yayi wannan yana nuna maka cewa addinin musulunci ya tattaro dukkanin al'amuran addini wa dunya wato addinin musulunci ba addini ne wanda yake kawai yana tattauna matsalolin ibada ba a had duniya addinin musulunci yana karantar da mu ya zamu mu zauna lafiya ya zamu mu so junan mu ya zamu mu kaunaci junan mu ya zamu kawo junan mu alheri wannan yake domin wannan ƴan uwantakar jama'a wannan ƴan uwantaka hada sahu ne a sallah ba hada sahu ne a sallah ba jeranta su akai su zikiri tare a mai da su ƴan uwantaka ne in ka dubi abin ya fi alaka da duniya fiye da addini amma kaga wannan yake nuna maka addinin na musulunci yana bada muhimmanci ga harkokin addini da kuma harkoki wa duniya da harkoki na duniya fa kama tamma alislamu kamar yadda musulunci ya bada muhimmanci bi alaqati al'abdi bi rabbi cewa bawa idan yana da kyakkyawar dangantaka da ubangijin shi min khilali bina'il masjidi ta hanyar gina masallaci darasin da muka yi a baya gina masallaci kyautata alaka ce bawa yake nuna wa Allah ihtamma bi iqamati alaqati al'abd bi akhihi almuslim haka kuma addinin musulunci ya bada muhimmanci game da tsayar da dangantaka kyakkyawa tsakanin bawa musulmi da dan uwan shi musulmi min khilal almu'akha ta hanyar wannan ƴan uwantaka da ake hadawa a tsakani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kun ga wannan jama'a yana nuna maka addinin musulunci addini ne da ya dace da kowace ƙasa da kowace kabila da kowace al'umma da kuma kowane zamani saboda abu na farko da ke kawo mutane ci gaba shine haɗin kai haɗin kai shi zai haifar da zaman lafiya zaman lafiya kuma shine zai kawo duk wani abu na ci gaban tattali da jagoranci da ake nema to ma damar kana zaune da wani kana kallon shi a matsayin maki to ka tabbatar da cewa kai ba za ka ci gaba ba kuma shi ba za ka bar shi ya ci gaba ba daga ƙarshe za a fasa kowa ya rasa cikin ku saboda haka addinin musulunci hada ƴan uwantaka da yawa ƙabilun Aus da Khazraj a halin sun waye gari cikin ainihin yaki ɗarurrukan shekaru yazo ya hada wannan dangantaka kuma tsakanin waɗannan muhajirai da waɗancan Ausawa da Khazrajawa mutane ne guda uku waɗanda kafin zuwan musulunci kowa rayuwar shi yake daban kuma kowa yana kallon dan uwan shi a matsayin maki ne musulunci yazo ya hada su wannan ya nuna kenan samar da tsari na musulunci a ƙasa shine zaunar da ƙasa lafiya duk wani tsari da za a samar in ba na musulunci bane to ƙara rikita ƙasa ne da haifar da gaba da kiyayya. Ku duba irin gaba da kiyayya da take faruwa a tsakanin mutane sakamakon samar da tsare-tsare irin na demokradiyya da tsare-tsare irin na gargajiya. Ba abin da ke haifar wa mutane sai gaba da kiyayya da kuma ainihin raba kansu. Don haka sai ga al'umma ba ta ci gaba, ƙasa ba ta ci gaba, amma tsari da musulunci fa shi yake kawo ci gaba, saboda kowa kana kallon shi a matsayin dan uwanka ne. Amma duk inda demokradiyya take, to tana tafe da jari hujja. To jari hujja kuma yana tattare da san kai da kuma ƙoƙarin ka. Ita ce kuma ta ɓangaren tattali, yau tafi kowa raya jari hujja. Jari hujja shi ya haifar da September 11th. September 11th da aka yi ta haifar da asarar rayuka da dukiyoyi, ta ainihin raba zumunta, ta haifar da musibu masu ɗimbin yawa. Amma da yake tsarin ba na Allah ba ne, tsari ne na jari hujja. Fa abin da ya damu waɗanda suka yi wannan abu, ma damar abin ya haifar musu da wata fa'ida, Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Arabi'a, fa'ida ta hudu daga cikin fa'idar wannan ƴan uwantaka da annabi ya gaggawar haɗawa tsakanin ansarawa da muhajirai, sur'atu mubadaratil ansari tanfizi amrin rasul sallallahu alaihi wa sallam. A cikin wannan tarihin mun ji irin gaggawar zartar da umarnin manzon Allah da sahabbai suka yi. Hatta kanu yatasabaquna fima bainahum ala almuhajirina, har sai da ya zama suna wawasan masu hijira alqadimina waɗanda ke isowa gare su, bi ijra'il qur'a ta hanyar yin qur'a. Wato da annabi ya ce ga sunan ƴan uwanku ne sun zo daga ƙasar Makka, ku taimaka musu. Madadin su koma su yi taro su ce to mu dama wannan mutumi ya kawo mana ƴan uwan shi ne, mu ci da su, mu kaza mi kaza mi kaza. Yana faɗe kawai shi kenan, sai suka fara wawasan waɗannan ainihin sahabbai, har ya zama wannan ya riƙe rigar wannan yana cewa gidana zai je, wancan ya riƙe, wancan ma ya riƙe, sai wannan ya zo ya ce to duk ku saka mini shi. Sai a zama mutum biyar suna wawasan mutum ɗaya, sai a ce to a yi ƙuri'a, wanda ya faɗa kan shi shi zai tafi gare shi. Wannan da yake nuna mutanen nan suna da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kullum minhum yuridu an yafuza bi istidafati hadha almuhajir alqadim ilayhi, kowannen su yana fatar ko kuma yana neman shi zai rabautu da karɓar bakuntan wannan da ya hijira ya iso gare su. Malam ya ce wa qarin hadha bima ta'ishuhu al-umma fi kathirin min afradiha, kai mai karatu da kai da kake saurare, ka gwada wannan irin rayuwar ta sahabbai da irin yadda al'ummar duniya da al'ummar musulmi a yau suke rayuwa a mafi yawancin ɗaiɗaikunsu. Min ihtimamin bi nafsihi, yadda kowa ta kanshi yake kawai. Ku an fahimta jama'a? Kowa a yanzu ta kanshi yake kawai. Malami ne zaka ga da addinin musulunci yake da'awa, da shi aka san shi, amma so yake amfani da addinin musulunci ya gina kanshi. Liman haka, shugaban kungiya haka, shehin ɗariƙa haka, wa yake magana ɗan siyasa, wa yake magana ɗan boko, wanda dama asalin siyasa da bokon sun kafu ne kawai don kowa ya so kanshi. Jama'a kun fahimta? A ƙarƙashin wannan za ka gane cewa kenan wannan irin al'umma da ta samu kanta akan hali na ananiya da nafsi-nafsi, yana nuna kenan al'ummar ta sha bamban da waccan al'ummar da annabi ya sanya wa albarka. To kuma waɗancan da annabi ya sanya wa albarka su ne Allah ya ce a yi koyi da su. Jama'a kun gane wannan da kyau? Yanzu halin da muka samu kanmu a ƙasar nan na rashin wutar lantarki, wasu mutane ne waɗanda yake kaf ba za su wuce mutum 50 ba, suka saka fiye da mutum miliyan 150 a cikin wannan halin. Kuɗin da suka sace ba fowai zuwa suka yi suka ciyar da talakawa da su ba, zuwa suka yi suka ajiye kuɗin. Idan wani ya rasa inda zai aje sai kai wa turawa sai su aje mishi, su kuma sai sun rubuta, ka rubuta ka kawo ajiya, to za mu sa a cikin harkokin kasuwancinmu ne, babu damar ka zo ka ce za ka janye kuɗin, saboda in ka janye kuma kasuwancinmu zai ruguje. sai dai in kana da bukata ka rinka fadin abin da kake bukata a san maka ka yadda eh yanzu kasar Switzerland tattalin ta kaf yana zaune ne akan dukiyar Najeriya kasar Switzerland da a ce a yau za a iya janye kudin da yan Najeriya suka kai mata to kasar Switzerland gaba ɗaya sai dai su koma rayuwa irin ta da a noma dankali a tuga a yi marmaza a je a ci shi da ruwa haka ko a je a gasa shi amma gaba ɗaya kowace masana'anta za ta ruguje gwamnatin kasar za ta watse komai zai watse kudadenmu ne da ake diba ake kaiwa ku kiyaye wannan a yau ta kai ma mutum zai saci kudin da za a yi wa al'umma wata hidima ya je ya aje kudin a cikin gidan shi in Allah ya hada shi da wani fitsararren da sai dan yi ta satar kudin saboda yawan kudin da shi kanshi ya sato bai san adadin su ba sai a waye gari har sai dan ya je ya yi wata barna ya doke wasu da wata sabuwar mota sannan sai an kira uban sai a ce danka ne ya doke wani sai yana mamaki ina dan ya samu wannan mota sai a ce ai yaron yana da guda 8 ne guda 8 a ina a gida a GRA sai a je gidan gidan nawaye a ce ai nashi ne motocin fa na danka ne a baka sani ba yake bai sani ba ina ka samu kudi sai yaron ya sunkuyi da kai karshen an matsa sai ga yan sanda cewa na uban ne ya dauka la haula wala quwwata illa billah kudin ka ne aka sata aka gina gida a cikin GRA ana zuwa ana party ga motoci an siya yaro yana buragaza a gari amma baka sani ba saboda kudin asali dama yadda ka wawo su baka san nawa bane ka zo ka aje su kuma da ka aje su ba abin da zaka yi da su halin da muka samu kanmu kenan jama'a halin da muka samu kanmu kenan yau ƴaƴanmu da ake diban daloli kudadenmu ana dankara musu a cikin aljihu da jaka suna tafiya Malaysia karatu je ka kaga yau ƴaƴan ƴan Najeriya sun yi taking over na harkar duk wani party da duk wata harka ta morewa da holewa da ketaraini a kasar ainihin Malaysia karatun ko suna yi illatun qalila yan kiris ne yan kadan ne suke karatun daga cikin su sauran kawai holewa suke da haka duk wani yaro da aka ce ya dawo daga Malaysia saboda rashin kunya wani ma an ka zaunar da shi sai ce ai har masters ya gama a cikin wannan fagen da yace yayi masters ka samu wanda ya san fagen ya mishi tambayar karatun aji daya na degree ba zai iya amsawa ba amma kuma ga certificate din ya samu a certificate din an nuna ya gama degree farko ya samu 2-1 ya gama degree na biyu ya samu 2-1 ana jiran ya kawo naira miliyan 5 kuma za a bashi ainihin dama ya ci gaba da PhD kwana biyu sai dawo a matsayin shi ne Dr. Wani amma hatta turancin da zai iya kare kanshi a wannan fagen bai yi ba waɗannan da kudadenmu ne waɗanda su kudaden ne aka sace sakamakon haka jami'o'inmu da makarantunmu gashi nan ainihin sun rikice menene yanzu yake da kyau a ƙasar to je ka samu wannan fagen ka ga cewa an fitar da kuɗi ko ba a fitar ba an fitar shekara nawa ana amayar da kuɗi a ciki ina kuɗin suke ba ya aikin ba waɗanda suka ɗauki kuɗin idan wata hanjaruta ta sa an kama su sai a samu wasu manyan mutane da wasu manyan sarakuna da manyan malamai sai su je su zauna da shugaban ƙasa su ce to da Allah wannan yaron da abin nan yaronmu ne ai haƙuri shikenan magana ta ƙare shikenan magana ta ƙare ka gaya mini yaushe a irin wannan rayuwar jama'a za a samu ƙasa da wutar lantarki da ruwan famfo to bari in gaya muku duk gwamnatin da ta zambata iya wadatar da al'umma da abin da Bature ke kira social amenities ba ta iya gabatar da social services ba ta iya gudanar da civil services to akwai yiwuwar gwamnatin ta tarwatse. Domin abin da yake faruwa a hakika wasu kananan gwamnatoci ne a ƙarƙashin wannan gwamnati guda ɗaya ba ta sani ba. Ka duba, mutum ne da gidan shi ya tayar da janareta, ya yi bohol ko ya yi rijiya, telefon ɗin shi gashi nan GSM ne, ya ɗauki mai gadi ya ajiye, matar shi ba ta da lafiya ya biya kuɗi ya kai ta asibiti, ƴaƴan shi ya biya musu kuɗin makaranta. Ka gaya mini, wannan mutumin menene bambancin shi da gwamnati? Babu, amma ƙaramar gwamnati ce a cikin gidan. To waɗannan ƙananan gwamnatoci su ne idan zaɓe na gwamnatin ƙasa ya zo sai su haɗu sai su yaƙe ta. Sirrin da yake faruwa kenan. Za ka haɗa da ƙasashen da ruwa idan za a ɗauke sai an gaya wa jama'a ranar kaza ga watan kaza za a ɗauke ruwa, don haka kowa ya cika rizabuwan shi. Bayan kuma an ɗauke ruwan za a yi gyaran, za a nuna wa mutane a talbijin, sannan kuma za a kawo motocin ruwa su cika duk garin gaba ɗaya a tsaitsayar a titi. In ma har akwai wani da ba shi da rizabuwa, ko wani ba shi da tanki, ko wani ba shi da kaza, ya zo ya ɗiba. In za a ɗauke wuta sai an gaya wa mutane. Duk wanda aka haifa a Zariyar nan, ya girma a Zariyar 1970s, ya san NEPA tana da wani irin janareta a nan Zariyar, wanda in ka ga wuta ta yi rawa sai a ce an ɗauke wuta, yanzu ana kan janareta ne. Tun muna yara ni na shaida haka, da an ga wuta ta ɗan yi rawa a Zariyar sai a ce an ɗauke wuta, yanzu ana kan janareta ne. Wato a Zariyar nan kafinta akwai janareta da gwamnati ta aje standby, wanda yake iya shayar da Zariyar wuta kaf. Idan aka ɗauke ainihin wutar NEPA ta ƙasa sai a ga wutar ta ɗan yi rawa haka. Tun muna yara sai a ce an ɗauke wuta kenan, yanzu ana kan janareta. Kawai rawa take yi, ba ɗaukewa ba, sai a ga ta yi rawa haka. Jama'a, ni tela ne, har ne ɗinki na gama ban yi da ƙafa ba, tun da na iya ɗinki da wuta nake, kuma billahi lazi la ilaha illa huwa, har na daina ɗinki ban taɓa ganin janareta ba, saboda ba a ɗauke wuta. Ma'ana da wutan lantarki ne ɗinki har na gama a matsayina na tela a Najeriya nan, saboda ba a ɗauke wuta. Ban taɓa ganin janareta ba, balle iya kunna shi, balle a ce da janareta ne ɗinki ban yi ba, da wutan NEPA muka yi ɗinki har muka yi mu gama. Za ka zo duk sanda kake so kawai ka kunna ka ci gaba, akwai wuta. Kowa ya san an yi Festac 77, ba gidan da yake da janareta duk Najeriya nan da wutan NEPA aka ga Festac 77 duk Najeriya. Me ya faru? Me biyo baya? Bayan wannan lokacin ƙasar ta samu kuɗin da bata taɓa samu a baya ba. Ashe kamata ya yi a ce yanzu ƙasar asirinta ya rufu fiye da da. Ga ta nan Nijar ce kwanan nan ta taso, ga man fetur ɗin ta samu, ga 'yan ƙasa har sun fara hutawa, sun fara samun sauƙi. To sai su ci gaba da addu'a, kada Allah ya haɗa su da burage ra'iran namu. Ya katta kenan. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Saboda haka wannan mas'ala ta ananiya, jama'a, kowa yana tunanin shi kawai da kanshi, shi da 'ya'yan shi kawai. To duk ita ce ta ja mana wannan musibar. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Gashi nan sai malam yake cewa, wa qarin hadha bima ta'ishu al-umma, ka gwada irin wannan rayuwar da aka bayyana ta sahabbai da irin yadda al'umma take rayuwa yanzu. Fi kasirin min afradiha, a mafi yawancin ɗaiɗaikun jama'a, min ihtimamin bi nafsihi, yadda kowa ya bada muhimmanci ga kanshi kawai, wa ananiyatin mufrida, da kuma ji da kanshi wadda ta wuce iyaka, taj'aluhu yatawara, wadda zaka ga wannan irin ainihin wato ɗabi'ar ta sa shi yana ainihin ɓoyewa, wa yukhfi, kuma yana sakaye kanshi, mata alima bi qadimin zi haja, a duk sanda ya san ga wani mai isowa nan yana cikin bukata, da ya leƙa ya ga cewa to wannan ya zo neman na masara ne, sai koma da baya sai kashe wayar shi, sai wuce yara kowa ya zo ku ce na yi tafiya. Saboda me? Saboda kawai ya hangi wani ya zo ya samu daga gare shi. Wallahu almusta'an. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a kun ji wannan. Sahabbai ansarawa ba su da wannan ananiyar. Za ka zo ka ji ba da dadewa ba. Malam ya yaba wa su ma kuma muhajirai ba su da ananiya. Don ba suna da ananiya da Sa'ad ya ce wa Abdulrahman ga gida ga kaza ga kaza. Ba shi ma sai ya karba ya kwanta ya ce a in haka ne musulunci a wannan kuwa ma ya yi hijira ya taho Madina. Sai ya ce Allah ya sa albarka a nuna min kasuwa. Domin son banza ma ananiya ce, son cin banza, son ka ci a kwance ba aikin fari, ita ma ananiya ce, ita ma son kai ce, ƙwarai da gaske. Al-Khamisa don haka malam ya ce fa'ida ta biyar daga cikin darussa masu albarka da ke cikin wannan tarihin, kanat ghayatul mu'akha kama ya ƙulu Suhaili, manufa ta wannan hada dangantaka kamar yadda babban malami al-allamatu Suhaili wanda ya sharhin ainihin asiratul nabawiyya ta Ibn Hisham ya ce akha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama baina ashabihi hina nazalul madina. Annabi ya hada dangantaka da ƴan uwantaka tsakanin sahabban shi da suka iso Madina. Li yuzhiba anhum wahshatal ghurba, don ya kawar musu da damuwa irin ta baƙunci. Wa yu'nisahum min mufaraqatil ahl, ya kuma kwantar musu da hankali daga rabuwa da iyali wal ashira da dangi. Wa yashudda azara ba'dihim bi ba'd, kuma don ya karfafi junansu, don su karfafi juna. Kun ji daga cikin hikimar da babban malami al-allamatu Suhaili ya faɗi. Annabi ya yi musu haka ne don ka zo kana fama da baƙunta, sai a ce to ga ɗan uwanka. Sai ka ce kamar ya sai a ce wannan to ƴan uwantaka ta fi uwa ɗaya uba ɗaya, don haka saki jiki da shi. Duk abin da kake so faɗa mishi kamar yadda za ka faɗa uwa ɗaya uba ɗaya har fiye da haka. Na biyu, don ka samu kwanciyar hankali iyalanka can da ka rabu da su, to wannan ya rinka ɗauke maka kewa. Sannan kuma in wani abu ya faru za ka yi aure. Yanzu kun ji Abdulrahman da ya tashi aure bai ma sanar da Annabi ba, tare da cewa Annabi ɗan uwan shi ne muhajiri, can sai ya haɗu da waɗannan ƴan uwa kawai ya je aka yi neman aure, shi kenan su kuma suka tashi za su je gabatar da shi ne a matsayin wannan ɗan uwanmu ne. Ba za a ce to ina dangin shi mutanen Makka, a'a, sai Sa'ad ya ce shi ne ɗan uwan shi. Saboda haka aka ba shi mata har sai da Annabi ya ga alamar turare jikin shi na shaida aure, sannan ya gane cewa kayi aure ne, ya ce to sai a mana walima. Duk wannan yana nuna mana fa'ida ko kuma hikimar wannan hada dangantaka. As-sadisa, fa'ida ta shida daga cikin darussan da ake ɗiba a cikin wannan bangare na tarihin hada ƴan uwantaka, akha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama bainal muhajirin wa bainal ansar ala al-muwasa. Annabi ya haɗa wannan dangantaka tsakanin muhajirai da ansarawa ne a kan su daidaitu. An gane? Ai, yuwasil ansaru ikhwanahumul muhajirina, wato ansarawa su daidaita kansu da ƴan uwansu muhajirai, su daidaita kansu. Amma su ansarawa kamar yadda zaka zo ka ji sai malam ya ce lakinnal ansar lam yaktafu bil muwasa, sai dai su ansarawa sai ba su tsaya wajen daidaita kansu ba ma, bal haka ne ko? A hauhu alal muwasa, sun yi ɗan uwantakar da su akan daidaita kansu da su, kama ya dullu lidhalika qissatu Sa'd ibn Rabi' al-Ansari ma akhihi Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhuma, kamar yadda qissar Sa'd ibn Rabi' da Abdurrahman ɗan uwan shi take nunawa. Tunda ya raba matan shi biyu ya ce ya ɗau ɗaya, ya raba gida biyu, ya raba shago, ya raba gona, kun ga muwasa ɗin kenan ko? Sun yi kamar musawa ko? To ina cewa musawa na farko shi ne muwasa. Ina fata an gane. Gashi nan sai ya ce al-muwasa i'ta'ul qalil wal musawa i'ta'ul nisf. An fahimta? Dan haka bari mu dauko karatun jama'a. As-sadisa, akha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bainal muhajirin wa bainal ansar ala al-muwasa, manzon Allah ya hada zumunci tsakanin ansarawa da muhajirai ne a bisa ainihin wato su ansarawan su ɗibi wani abu daga dukiyarsu su sanwa waɗannan muhajirai ayi wasil ansaru ikhwanahum almuhajirina wato su ansarawa su ɗibi wani abu na dukiyarsu su baiwa muhajirai lakin al-ansar sai dai kuma su ansarawa lam yaktafu bil muwasa sai ba su takaitu akan su ɗibi kaɗan su bayar ba bal akhawhum alal musawa sai suka yi ƴan uwantaka da waɗannan muhajirai a bisa daidaitawa kamar annabi ya ce ku ɗibi kashi 30 bisa 100 ku ba su su kuma sai suka rinka ɗiban kashi 50 suna ba su ina fata an gane yace kamar yadda kissa Abdurrahman kama yadullu lidhalika qissatu Sa'd ibn Rabi' kama yadda qissatu Sa'd ibn Rabi' al-Ansari take nuna ma akhihi Abdurrahman ibn Auf tare da dan uwan shi Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara musu yarda fina arada nisfa malihi wa an yutalliqa li ajlihi ihda zawjatihi a lokacin da ya raba dukiyar shi ya bashi rabi ya kuma yi kokarin ya saki daya daga cikin matan shi ya aura wa wancan ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف دم عبد الرحمن بن عوف يا ايلهم واتو اورا بل كما لن يجي با ما ديدتاور با ان الانصار رضي الله عنهم انصارا الله يقرا مسو يردا قدموا ما هو اعلى من ذلك سن غباتر ده ابن ده يف ربن ما حينما اثروا المهاجرين حينما اثروا المهاجرين على انفسهم yayin da suke fifita muhajiran akan kansu abin madadin ma kai ka ci rabi ka bashi rabi sai ka dauka su kutun da guda sai ka bashi kama qala ta'ala kama yadda Allah yace wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita muhajirai akan kansu koda kuwa suna da bukata ta musamman akan abun ya'ani annahum kanu yuqaddimuna ikhwanahum wato sun kasance suna gabatar da ƴan uwansu al-muhajirina ala anfusihim akan kansu bi mata'id dunya da kayan dunya wa in kana ha'ula'il ansar fuqara ko da su ansarawan fakirai ne amma madadin ya ci rabi ya baka rabi madadin ya san maka shi fa yana da bukata abin yana jin yunwa amma sai ya bar maka madadin ya ce ku ci tare yahtajuna ila zalika al-mata' ko da su ansarawan suna da bukatar wannan irin dukiya innal isara malam yace kaga irin wannan titi ta wani akan kanka darajatun a'la min musawa martaba ce wanda yake tafi ainihin daidaitawa fal ansar qad wasau ikhwanahum almuhajiri lallai su wadannan ansarawa sun kyautatawa ƴan uwansu muhajirai bi anfusihim da kawunansu وزادوا على ذلك كما سن يقاري اكن هكا بان اثرهم كو بان اثرهم على انفسهم بخير الدنيا سن بيبي تاسو اكن كاونن سو ده الهيرين الدنيا وكفى بهذا شاهدا على صدق محبتهم wannan kadai ya ise nuna sheda ga soyayya su ta gaskiya da suke wa ƴan uwan nasu wa quwwati imanihim da kuma karfin imaninsu kai da aka ce ka san mushi da ka tashi sai ka raba da aka sake kawowa sai ka dauka ka ce ya rike gaba daya a halin kai ma kuma ka hakura ne gaba daya to wannan yana nuna suna da gaskiyar soyayya sannan kuma suna da karfin imani to mu dauki wannan darasin mu gwada akan mu me kake tunani a yau wani zai kwana da yunwa idan baka sani ba baka da matsala amma ka san zai kwana da yunwa kana da yakinin zai kwana da yunwa amma kai zaka iya shake cikinka har ya zama kuma akwai ragowa a cikin gidanka za a tashi wurin karatu yanzu ga wani kun zauna a cikin masallaci ko a wurin karatu ga kujera ga kujera sai ka ga ya kama hanya shi a kafa zai tafi babur dinka kai kuma kai kadai ne motar ka kai kadai ne ya kake ji ku dubi abin da yake faruwa a yanzu yara ne ƴan ƙanana za ga an ɗibe su an tafi da su umra in suka je gaba ɗaya ba ibada ce ta dame su ba yawon shan ice cream ne ya dame su a daidai lokacin daga wasu matasa waɗanda su ne suke karantar da yaran nan, ku ji wannan, suke karantar da yaran nan suna buƙatar a kai su Sudan ko a kai su Madina ko Makka ko Misra su karatu, ba za a kai su ba. Idan azumi ya zo sai a ce to Allah ya tumala da Allah kai hakuri, duk za mu kwashe almajiran naka za su tafi umara, madadin aƙalla a haɗa da malamin in ya je ya koya musu abin da yake koya musu a aikace ya koya musu, amma shi sai a bar shi sai a ce shi kenan, sai a kai shi wani masallaci can wata anguwa ya rinka musu tarawih, su kuma almajiran shi ƴaƴan director ko ƴaƴan farmsec an tattara su an tafi umara da su lokacin aikin hajji ya zo. Kaga limamin anguwa bai taɓa zuwa aikin hajji ba, amma an ɗibi wasu turagutsen ƴaƴa waɗanda ana sallah kana jin kukansu a Ka'aba, an kwashe su an tafi aikin hajji da su. Akwai wanda in lokacin umara ta jama'a zai kwashe zurriyar shi kaf da ke duniya ya tafi da su aikin hajji, har ƴaƴan shi ƴan mata da ya aure suke gidan miji da ƴaƴan da suka haifa da mazajensu kaf sai kwashe sai jirgin sama guda ko rabin jirgi ya tafi umara. Kuma in ya je a ina zai zauna? A Zamzam, hotel mafi tsada a duk ƙasar Saudi Arabia shine gashi ga Ka'aba, saboda kusancin shi da Ka'aba shi kanshi hotel din a matsayin cikin Ka'aba yake, in ka tsaya cikin shi kai bi sallar Ka'aba ta yi, dan sahun Ka'aba ya ratso ta cikin shi, shine hotel mafi tsada, duk kwana ɗaya naira miliyan 5 ce ta Najeriya, duk kwana ɗaya a naira miliyan 5 tana afwan naira 500,000 naira 500,000 rabin miliyan a duk dare ɗaya naira 500,000 a duk dare ɗaya a Zamzam. Ya ɗibi matan shi da ƴaƴan shi da jikoki da sirkan shi duka ya tafi da su. Limamin gidan fa sai a ce to akramaka Allah ka yi hakuri, saboda duk za mu tafi to za a rufe gidan, shikenan sai a kawo 10,000 sai a sa mai envelope, shikenan. Waɗannan abubuwan jama'a ku gaya mana wace irin ananiya ce, wani irin son kai ne, ina isar anan, ina isar anan. Waɗannan ƴaƴa da kuke ganin su a Damaturu da Gombe da Borno yau da ake cewa ƴan shekara 16 ne, ƴan shekara 13, ka je ka ga su suke harbin mutane. A yanzu ba matasa ba ne ƴan shekara 20 ko 30, yanzu ƴan shekara 13-15 ne. Abinda za ka ce me yasa ba su tafi makaranta ba? Waɗannan da ake aikensu suke harbi su suka kwashe kuɗaɗen da za a gyara makarantun nasu. Ka je ka ga makaranta a Maiduguri a cikin gari, sai da awaki na kwana a cikin gari, shikenan. Gashi nan sun dawo jikin sun zama musu shazumamu, sun zama musu ƙwarƙwafa, suna tsotsansu. Yau an kashe ciyaman kaza, gobe an kashe kwamishina kaza, gata an kashe ɗan takara kaza. Kuna ji kuna gani wane education secretary ne, wane commissioner ne na ilimi ya fito gidan radio ya yi ƙarya a ce an kawo kaza, an kawo kaza, an kawo kaza a makarantu, don haka makarantu yanzu sun zama kaza, sun zama kaza, sun zama kaza. Amma ya kwashe ƴaƴan shi, a ina suke makaranta? Yana biya musu kaza, yana biya musu kaza. A daidai lokacin da mutanen Zaria suke kukan makaranta Albani ta yi tsada, an sa boarding naira 300,000 a shekara. Wani ya kawo ɗan shi nan yana cewa ta yi arhafa a yi marmaza a ƙara kuɗi. Saboda me? Saboda a term yake biya wa yaran 475,000 day. Kaga a shekara kusan miliyan 1,400,000 kenan a day. To ya ga gaba ɗaya 300,000 ne a boarding? Sai ya ce wannan kan ko kuɗin fiye wata ba a karɓa ba. To sai ka duba a daidai wannan lokacin ina ƴaƴan talakawa suke karatu, wani asibiti ne talakawa suke zuwa, ka tafi ƙasashe waɗanda aka tsaye da adalci ka gani, daga na musulmi har na kafirai, ba inda ake shan fiye wata sai a ƙasashenmu. Ruwan da sarki Abdallah sarkin Saudiya yake sha ko, to mai tura baro yana sai da yalan dalla a bakin titi irin shi yake sha. Saboda abin duk da ya zama na larurar rayuwa ne an yi ƙoƙarin a daidaita kowa. Saboda haka asibitin da talaka na ƙarshe zai je shi ne mafi kowa kuɗi a ƙasar irin shi zai je. Kuma yadda wani in ya kamu da rashin lafiya saboda shi minista ne an rasa asibitin da zai mai magani, haka talaka in ya je asibitin gwamnati aka gane wannan larurar tashi sai a Ingila gwamnatin ƙasa za ta ba da jirgin sama a ɗauke shi kamar yadda za a bayar ga minista. Saboda haka ku ji tsoron Allah, ku gyara. Shi yasa na ji daɗin shirin da aka yi yau a tasha Amerika da safe da suka ɗibo wasu alarammomi daga Kano cewa ba su yadda da wannan makarantu na boarding da aka ce za a yi na almajirai ba. Yaudara ce, na ji daɗi da suka jajirce suka ce su kan ba za su ba da goyon baya ba. Har na ƙarshen su ya ce abin da muke tsoro wata manufa ake da ita wadda yanzu ba za a bayyana ta ba, sai daga baya in ta bayyana muka yi tawaye kuma a ce za a yi faɗa da mu a halin an saba mana alƙawari. Sai na ce wannan ya gano bakin zara, don haka yau zan bi dare ta intanet in kwashe wannan program ɗin adana, sannan kuma za su yi tsaka mai wuya ne ko wani shiri na muƙabalarsu da suke yi a BBC ne ko a ina za su yi akan wannan matsalar. Ya kamata ku buga musu waya ku tattauna. Shin idan a nan Zaria kake, akwai makaranta ta gwamnatin tarayya ta 'yan mata, ka je ka ga gwamnati ta iya wadata su da abincin da ta yi alkawarin za ta ba su, da littattafai, da ruwan sha, da na wanka, da na wanki. Barewa kwaleji, uban kowa barewa ya yi a arewa, uban kowa ka taɓa a arewa barewa ya yi. Ka je ka nemi fassarar me nake nufi da uban kowa. A arewa uban kowa barewa ya yi ga ta nan, amma me yasa aka bar ta haka? Yanzu yaran nan na barewa sun zama fitina ga mutanen anguwanni irin wannan, har haura katanga suke yi su je su ainihin ƙwaƙulun ruwan rijiya. Babu ruwa a cikin makarantar barewa. Yanzu barewa babu security. Mun yi barewa kwaleji jama'a muna son mu je mu ci abinci, waina ake sayarwa a nan tukur-tukur. In aka kama ka kaje ka sai waina a waje ka ci ka shiga uku. Sai aka sa a kawo mana wainar ciki, in ma wainar ce sayi. Amma yanzu ɗan barewa yanzu ƙarfe 8:30 na dare ko wani ya daɗe a silma, wani ya daɗe a gidan video, wani yana can ya yi makis da giya. Ba irin shegantakar da ba sa yi, yara ne 'yan barewa. Har nakan gaya wa su da dama iyayensu in mun haɗu, mutum ya ce ai yaro na yana nan a barewa yana karatu, sai in ce ai ya ba irin barewar da kai bace ba, wani maka dawo da shi. Me yasa sai kasa gyara makaranta irin barewa? Shagari barewa ya yi, Murtala barewa ya yi, Sardauna barewa ya yi, Tafawa Ɓalewa barewa ya yi, Sarkin Zazzau barewa ya yi. Kai baka ji tarihi ba ne jiya? Jiya Sarkin Zazzau ya cika shekara 36 da hawa mulki, shi ma 37, shi ma barewa ya yi. Me yasa ji aka bata ta lalace? Waɗannan makarantun boko ne aka basu suka lalace. La'asar sakaliya wani lokacin za ka ga 'ya'yan makarantar boarding na gwamnati an ɗora musu masara za su kai niƙa datsa. Su aka ɗora wa niƙa za su kai ta datsa. Me kake tunani waɗannan almajirai da suke yawo ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago an ɗauki hoton guda 17 an ɗinka musu farar riga an sa musu hula kamar wawan sarki an ce wai ga su nan wai almajirai program. Don't be deceived. Kar a yaudare ku. kurin kalura da kyau, saboda haka alarran momin nan da aka hira da su guda hudu a murya America ni sun yi mini, sun yi magana mai kyau, suka ce to shi Qur'ani dai ba a hada shi da komai da yake nan, suka ce abinda muke tsoro ka a zo a fara daga baya kuma a zo bokon yarin jaya, wannan kuma yace kar a zo wata manufar ake da ita daga baya in muka ce mun ki kuma a yaƙe mu. Duk waɗannan maganganun yana nuna maka mai karatun Alƙur'ani mai basira ne sun gama rusko duk fitintunin da aka hada kaf. Saboda haka ba wannan nan abubuwan ne ake bukata ba, in dai da gaske ne ita makaranta allo ba ta bukatar komai, abinda ake bukata in dai da gaske ne ku karbi shawara daga gare mu, ni graduate din makaranta allo ne, ku karbi shawara daga gare mu, duk malamin allo a je a gina mishi gida da wadatattun dakuna da katon zaure, a kawo buhunan hatsi a aje mai kawai a yi gaba, ya kata kenan kawai, ba ruwanka da shi, kar ku sa shi a cikin payroll system, kar ku sa shi a cikin tsarin malaman gwamnati, ba ruwanku da shi, ku gina mai katon gida, mutumin da zai zo anguwa a bashi aran zaure ya iya karantar da yara 100, me kuke tunanin an bashi gida? Wannan ishi ne kawai. To wannan na daga cikin matsalolin da kullum muke samun kanmu a ciki. In suka tashi yin abu ba sa bincika su wane ne kwararrun masana akan abu, sai a samu wani dan boko kawai sai ba da shawara. Wa abinda yake tunani haka ne zai hana bara. Haka ne zai hana bara. To ba girin-girin ba, da mai Allah ya kyauta. Saboda haka jama'a kun ji wannan. Malam yake cewa as-sabi'a fa'ida ta bakwai. Al-anna al-mu'akha ko nawatun li takwin al-mujtama' al-islami. Ita wannan ƴan uwantaka da annabi ya hada, to nawa kamar wani kwallon dabino ne, kamar wani tsuro ne, kamar wani iri ne domin samar da al'umma musulma aljadid sabuwa. Zalika abin da yasa ko annal mujtama'atil mustaqirra, al'ummar da take tabbatacciya al'umma, la taqumu 'ala al-furqa, ba zai yi su tsayu akan rabuwar kai ba, wani za da jayya wal ikhtilaf da kuma sabani, wa innama taqumu 'ala al-ukhuwa, idan ana son a samar da al'umma to sai an tabbatar da al'umma nan tana da ƴan uwantaka, wat ta'abud kuma tana karfafa juna, wat takaful sannan suna lamince wa juna, wato ni ina zaune da kai makwabcinka ne, ni duk inda naji sharri zai taho maka in kare kai, kana zaune kai makwabcina ne, duk inda kaji sharri zaka to zai taho min ka kare, shine at-takaful wa at-ta'awun da kuma taimakon juna. Wa hadha yu'akkidu ahammiyati hadhihi al-umur, wannan yana nuna maka muhimmancin waɗannan al'amura, shine karfafa juna, lamince wa juna, taimakon juna, fi hayatina al-yawmiyya a cikin rayuwar mu ta yau da gobe. Duk wanda zaka zauna da shi a gari daya to kuna neman waɗannan abubuwan ga junanku, kuna neman ku karfafi junanku, kuna neman ku rufa wa juna asiri, kuna neman ku taimaka wa juna. Fala budda an yabqa al-mujtama muta'akhiyan, dan haka dole ne zamantakewa al'umma ta zama a cikin ƴan uwantaka, muta'abidan ta zama tana karfafa juna, muta'awinan tana taimaka wa juna, mutakasilan kuma tana lamince wa juna daga duk wani makirci. Duk wanda zaka zauna da shi gari daya ko anguwa daya ko gida daya ko ma'aikata daya, kai ko mota daya ce zaku zauna da mutum, idan babu waɗannan abubuwan ko akwai haɗari. Shi yasa kaga wasu motocin haya ake hana buga waya a cikin su, me yasa? Saboda wani yana nan yana buga waya a cikin motar, amma yana hada kai da wasu ne da ke daji waɗanda za su tare ku, yana bayyana musu kun iso wuri kaza, kun iso wuri kaza, kaga babu takaful kenan. An fahimta? a daidai lokacin da wannan musiba ba ta same ku, shi zai janye jikin shi je kwanta cikin waɗannan mutanen dan ƴan uwan shi ne, kaga ba zai taimaka muku ba. Babu ta'adud, ba zai ce kai e boye kudinka mun kusa akwai ƴan fashi. Ina fata an gane. Saboda haka hatta zamantakewar mota tana buƙatar wannan wanda yanzu za a shiga yanzu za a fita, balle ga gida ga gida, ga anguwa ga anguwa, ana zaune gari ɗaya, ana zaune kwararo ɗaya, lallai ne daga nan za ka gane muhimmancin wannan abin da Annabi ya yi akan a haɗa ƴan uwantaka, ka rinƙa jin wane ɗan uwana ne, shi kuma ya rinƙa jin cewa wane ɗan uwana ne, shi kenan zaman lafiya ya faru. Asamina, darasi na takwas wanda ke bayyana fa’ida daga cikin fa’idoji na wannan ainihin ‘yan uwantaka, nalhazu fil mu’akha bainal muhajirina wal ansar, wajen wannan ‘yan uwantaka da Annabi ya haɗa ta muhajirai da ansarawa, muna fahimtar annal ansara kanu ko yu'thiruna ikhwanahumul muhajirina ala anfusihim, sun kasance suna fifita ‘yan uwansu muhajirai a kansu. Kama yaqulu ta'ala, kama yadda Allah yace wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, sukan fifita muhajirai akan su koda suna da buƙatar wannan abin da suka fifita su akai. Wa kana almuhajiruna, to su kuma muhajirai sun kasance yata'affafuna, suna kamewa ba su da kwadayi daga an miƙa ka amshe ka zuba aljihu ga Allah ta gada alheri, Allah ya faɗa da alheri kai kenan da an sake miƙa baka kau da kai. Ina fata an gane. كما فعل عبد الرحمن بن عوف كما يدى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وهذه صفة المسلم يكون يوانا صفة شيء مسلمي وانا صفة فينكو بك صفة في المسلمين إن وجد آثرا إذا يسع موداتا يتيتي تأم وينش أكن كنشي وإن افتقر إن يشي قد تكن تلوتي فا تأفف سي كاني جماعة كنجي in ka samu wadata ka jawo jama'a a ci, idan ka shiga talauci kuma ka daure, kar ya zama kana da raki, kana da kormato, kana da gajan haƙuri. Asamina, attasi'a, darasi na tara fil mu'akha, dangane da wannan ƴan uwantaka da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa tsakanin ansarawa da muhajirai, al-muzhiru al-haqiqi العظيم للتكافل الاجتماعي. أقول لديئة تسرري تحقيقة مي جرمة ودتك نون لفا وجونا أسيري أزمن تكيوة وتوانن أينهن ينقوان تكر تابينا وتديئة مي جرمة تلفا وجونا أسيري أزمن تكيوة في الإسلام المسلمشي. المجتمع الذي يعطف فيه الغني على الفقير ورن زمن تكيوا وانديك ايديهم واتو موداتي لك جينا توسيا وتلك ويواسيه من ماله ينا ايبا دبت فندوك يش ينا باشي مستشعرا الواجب ينا كما جن حكا واجبيني انقاني المنقى عليه wanda yake aka dora mishi fi hadhihi alhala, a wannan hali shi mawadaci wannan ne shi ai wannan marashi. To a irin wannan zamantakewar zaka ga cewa ainihin dabi'a ta rufe asirin juna ta bayyana. Shi yasa wannan dabi'ar ko jama'a har bayan waɗannan dattawan sun rasu muhajirai da ansarawa ko sai mutanen Madina suka gaje ta. Idan kai bako a Madina har zamanin su Sa'id ibn al-Musayyib, zamanin tabi'ai da bayan su, in kai bako a Madina da daddare ko da rana ko wani yanayi, kada ka fita nemo abinci ko abin sha wai bakon ya ga cewa ya zo ya matsa maka, sai ka zauna, kuna zaune da shi sai ka ɗauki tsakuwa bai lura ba, sai ka jefa dama gidan makwabta, sai ka ɗauki wannan sai ka jefa hagu gidan makwabta, sai ku ci gaba da hira. Dan sai ga an kawo gafashen nama, wanda ya kawo nono mai sanyi haka, bako bai san me akai ba, wannan language din mutanen Madina ne haka suke yaran su. Yanzu kai in kaga jifa ka san ƴaƴan makwabta ne suka rashin kunya ko kun fahimta jama'a. Amma sai da ya zama a Madina suna da irin wannan rufin asirin, kai kana ganin makwabcinka tsakuwa ta faɗo daga gidan shi to sai ka fara tattalin abincin da kake da shi, in babu sai ka tafi nema, shi ba kwan shi bai san me ake ciki ba, kaga shine at-takaful al-ijtimai, rufin asiri na zamantakewa, kana kokarin ka rufa mishi, wai ba kwan shi ma kai ya gane ba shi da shi sai da ya aika aka kawo. Ina fata an gane. Shine ma lai yake fil mu'akha, a cikin wannan yan uwantaka al-muzhiru al-haqiqi, tabi'a ta haqiqa ta bayyana, al-azim mai girma litakaful al-ijtimai, ta kokarin rufa wa juna asiri fil islam, a musulunci, al-mujtama' alladhi ya'tifu fihi al-ghani 'ala al-faqir, zamantakewar da zaka ga mawadaci yana tausayawa talaka, wa yuwasihi min malihi, yana diban dukiyar shi yana bashi, mustash'iran al-wajib al-munaqqa 'alayhi, yana jin cewa wajibi ne aka dora mishi ya bashi, fi hadhihi al-hala, a wannan hali da shi ya samu kanshi na wadata, wancan kuma na talauci, bi khilafil mujtama'at al-ukhra, saɓanin wasu zamantakewar waɗanda ba na musulmi ba, allati ya'kulu fiha al-qawiyyu adh-dha'if, wanda yake mai ƙarfi yake cinye mai rauni. Haka annabi ya same su, su da kansu suka faɗa wa annabi, wani da yazo zai musulmi